بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna safiyan 24 ga watan Zulqa'ada, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 22 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasinmu na 28 a cikin littafinmu المئة النسوية من الأحاديث النبوية، واللفن ببن مالمي فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الأساف الله مدوك كنسل كي مش رحمة ودى مكي قبات دواء ونن مجلسي من البركة عننجل من برايم لست الناجيريا ساعة وقل تفاق بليوا ركينان تيتن كوفر عننج كنغرين بوشي الله تعالى يقاف انتاما ساعة وقل تفاق بليوا الله مدوك كنسل كي مش رحمة. Darasin mu na baya mun tsaya ƙarshen hadisi na 50 da na hadisi na 43, hadisi na 44, hadisin Abu Bakara Allah shi kare yadda a gare shi, da yake cewa haƙiƙa akwai wata kalma da na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, Allah ya amfanar da ni da wannan kalmar a lokacin da aka yi yaƙin Jamal, lokacin da na yunƙura zan shiga cikin waɗanda za su tafi wannan yaƙin. Na tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, lokacin da labari ya diske shi cewa mutanen Farisa sun ɗauki mulkin ƙasansu sun ba ma 'yar gidan Kisra, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a, duk mutanen da suka ɗauki jagorancin su suka ba wa mace ba za su taɓa kaiwa zuwa gaci ba. Allah ta'ala ya sa mu dace. Za mu tashi hadisi na 45. Malam yake cewa, an Jabir radiyallahu an anna rajulan ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqala, inna li jariyatan hiya khadimatuna wa saniyatuna wa ana atufu alaiha wa ana akrahu an tahmil, faqala i'zil anha in shi'ta fa innahu sayatiha ma quddira laha. فلبث الرجل ثم أتاه فقال, إن الجارية قد حبلت, فقال, قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. رواه مسلم. إيه ناسني أنكر بونا ديسن دك جابر ابن عبد الله الله شكار داء قريشي يكي تشيوا, أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال, wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, sai ya ce, inna li jariyatan, sai ya ce, ya rasulullahi ina da wata baiwa hiya khadimatuna ita ce take yi mana hidima a gida sannan wasaniyatuna ita ce mai shayar mana da dabbobin mu duk wasu hidindumin mu na gida ita ce ke yi kula da dabbobi ita ce take yi wa ana atufu alaiha kuma ina saduwa da ita wa ana akrahu an tahmil amma ina tsoran kar ta dauki ciki ba na so ta yi ciki fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi i'zil anha in kaga dama kai mata azlu fa innahu sayatiha ma qaddara laha amma ka sani duk abinda aka kaddara mata zai riske ta azlu shine mutumin da zai kwanta da matar shi amma ya zamana cewa maniyin nasa bai shiga cikin mahaifanta ba saboda haka ya zama ya zubda maniyin nashi a ƙasa to wannan shine azlu sahabbai suka ce wannan muna yin shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah bai hana mu ba ya nuna halaccin hakan kenan falabi sarrajulu thumma atahu faqala sai mutumin wato bayan ya tafi na dan tsawon lokaci sai ya sake dawowa ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna aljariyata qad habilat sai ce ya manzon Allah ai wannan kuyangar gashi ko ta dauki ciki faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qad akhbartuka annahu sayatiha ma qaddara laha ai da ma na fada maka cewa abinda Allah ya kaddara mata zai riske ta koda kuwa baka su so wannan hadisin mun ji cewa yana karantar da mu cewa ya halatta ga mutum idan yana da baiwa a lokacin da ake bayi ya halatta ya kwanta da ita dan Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun Allah ya halatta wa mutum ya kwanta da matarsa da kuma baiwarsa wannan halal ne a gare shi sannan wannan yana nuna mana cewa ko menene zai faru yana faruwa ne da kaddarawan ubangiji duk dabaran da mutum zai yi ba zai iya yin dabaran da zai kauce ya sa abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara mishi ya fasa faruwa ba saboda haka shi yasa manzo Allah ya ce duk abinda zaka yi ka je kai amma ka sani lokacin da Allah ya kaddara mata ta dauki ciki za ta dauki ciki in Allah ya kaddara mata haihuwa kuma za ta haihu babu kuma yadda ka iya kuma yazo ya saba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah abinda ka fadi din nan kuma ya faru gashi nayi mata azlu kuma gashi ta dauki ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dama na fada maka abinda Allah ya kaddara mata zai riske ta koda kuwa baka su Allah ta'ala ya samu dace الحديث السادس والأربعون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله متفق عليه an karbo wannan hadisin daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare yadda a gare shi yake cewa la'ana Allahul washimati wal mustawshimati Allah ya la'anci al washimat sune masu yin zane a jiki masu yin wato zane a jiki wanda yake ce matatu asali akan je ne ayi amfani da allura ayi zane a jiki sai zamanin ya ba da kala ja ko kuma kore so da zamani yazo sai ya ci gaba sai zamanin an samu wannan abin da ake ce matatu wanda za ka ga mutum ya je a jikinsa an masa rubutu a jikin hannunsa ko a jikin kafansa ko kuma a jikinsa gaba daya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya la'anci wanda suke sana'ar wannan da kuma wacce ta kai kanta a yi mata Allah ya tsine musu albarka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da sunan mata ne saboda hukunci da al-aghlab cewa suwaye mafiya yawa waɗanda suka fi yin wannan abun sune mata to Allah ya tsine ma duk wacce take wannan sana'ar wacce ya zama wannan ita ce sana'arta hanyar cin abincinta Allah ya tsine mata albarka sannan wacce ta kai kanta a yi mata Allah ya tsine mata albarka daga da wacce ta je a yi mata ko wacce ta yi makanta ko kuma wacce ta kai a yi mata ko kuma wacce ta yi mawata Allah ya tsine mata albarka haka nan kuma koda namiji ne ya je aka yi mishi Allah ya tsine mishi albarka koda namiji ne mai wannan sana'ar shi ma tsinanne ne domin wannan canza halittar Allah mutum yayi zane a jikinsa a sa masa wani abu ya karta jikinsa yayi wani zane wannan haramun ne wannan haram ne ko musamman saboda wata tana son wani ta kai hannunta ta yi amfani da reza ko allura ko kusa ta yayyanka jikin da ta rubuta sunan shi a jikin hannunta ko shi ya rubuta sunanta a jikin hannunsa wannan yahudanci ne kuma ya saba wa musulunci kuma duk wanda ta yaka Allah ya tsine mata albarka Allah ya la'ance ta saboda ka wannan haram ne manzo Allah ya ce wal mutanam misad al mutanam misad akwai ruwaya ne ta zo da wanna misati wal mutanam misad ya zo da abu guda biyu kamar yanda ya zo a cin alwashima wal mustawshima shine annamisa ita ce mai sana'ar gyaran gira wal mutanam misa ita ce wacce ta kai kanta ayi mata gyaran gira wanda da aje ayi mata gyaran gira ko a rage gashin gira ko a kara mata gashi wannan duk wanda take wannan sana'ar da wacce take yi da wacce ta kai kanta ayi mata duka Allah ya tsine musu albarka wal mutafallijati lil husn da masu tsaga wushiriya dan su yi kyau masu tsaga wushiriya su ma Allah ya tsine musu albarka al mughayyirati li khalqillah wanda suke canza halittar Allah yake cewa mali la al'anu man la'anahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam me ke gare ni da bazan tsine ma duk wanda manzon Allah ya tsine mishi albarka ba wa huwa fi kitabillah kuma wannan tsinuwar tana cikin littafin Allah wannan maganar Abdullah ibn Mas'udin ya faɗi ga wata mata a lokacin da yake tana ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan yace da ita Allah ya tsine albarka ga duk wanda yayi wannan kuma akwai a cikin littafin Allah alqur'ani tace to ita dai ta karanta alqur'ani kaf tun daga Fatiha har Nasi wata ga inda Allah ya tsine ma duk wanda tayi wannan aikin albarka ba yace kuma kin karanta qur'anin tace eh yace inda kin karanta qur'ani duka to tabbas kin karanta ayan da Allah ya tsine mata albarka ce saboda Allah da yake bayani game da shaydan yace in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa shaytanan maridan la'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruda yace wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah Allah yace ya tsine ma shaydan albarka sai ce to cikin bayinka sai na samu wanda zan sa su dinga canza halittanka halittan da kai musu sai sun ga bata yi musu ba za su canza ta saboda haka kenan ashe duk wanda ya bi shaydan akan wannan hanyar ya bi turban shaydan haka yadda Allah ya tsire ma shaydan albarka shi ma tsinanne ne haka ya ce mata to kin ga wannan ayan ta tsine ma duk wanda ya aikata wannan aikin albarka haka duk wacce ya zamana tana kai kanta ayi mata ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka a canza mata halitta daga asalin yadda Allah ya yi ta ko a canza mata fata wannan dai yana shiga cikin alwashim a canza mata launin fata ta je a sanya mata wani drip ko a mata allura da zai canza ta daga baka ta koma fara ko a bata man shafe shafe to da ita wadda ta siyo man da mai saida man duk Allah ya tsine musu albarka da wacce ta sha maganin da mai saida maganin duk tsinannu ne da wacce ta kai kanta ayi mata allura da wanda yayi alluran duka Allah ya tsine musu albarka saboda me saboda sun canza halittar Allah Allah kuma yana halittar mutane ne a bisa sunan da ya ga dama fi ayyu suratin ma sha arkabak a duk irin yanayin da Allah ya ga dama to haka yake halittar mutum Allah ya kiyaye al hadithu sabi'u wal arba'un hadisi na 47 عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها rawahu al-bukhari wannan hadisi an karbo shi daga ummu atiya as-sahabiyya al-jalila Allah ya kada yadda a gare ta tace ba ya'na rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mun yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a cewa mu mata za mu bi duk abinda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin musafaha da mace ba asali kuma mubaya'a ana yin shi ne mutun ya zo ya tsaya ya ce ma shugabansa ko jagoransa miƙo hannunka su gaisa da shi sai ce to nayi maka mubaya'a cewa zan yi maka biyayya sau da kafa ba zan saba maka ba sai inda ka kauce ma umarnin Allah to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin musafaha da mata ba dan haka mubaya'a tsakanin shi da mata mubaya'a ce mushafahatin baki da baki amma ba ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaisa da mace ba wannan ya saba makarantarwar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la an yudana fi ra'si ahadikum bi mikhyadin min hadidin khairul lahu min an yamassa mar'atan la tahillu la a caka ma dayan ku kusa a tsakiyan kansa to yafi mishi alheri sama da ya gaisa da matar da bata halatta gare shi ba ko hannunsa ya taba jikin matan da bata halatta a gare shi ba saboda haka wannan yahudanci ne ba musulunci ba saboda kina aiki a wani ma'aikata ko kina aikin gwamnati ko na abu makamancin haka wani yazo ku mi ki bika masa hannu ku yi handshake da shi ku gaisa da shi wannan ba musulunci bane babu kuma inda dokar aikin gwamnati ta tilasta cewa dole sai kin gaisa da wani babu inda dokan aikin office ko dokan aikin company ya tilasta wannan saboda haka wannan ba addini bane wannan ba musulunci bane Allah ya tsare mu daga tace da muka yi mu annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a faqara'a alaina sai karanta mana ayan suratul mumtahana ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a Allah yace ya kai wannan annabi mai daraja idan mata mu'mine suka zo maka za su yi maka mubaya'a sharadin farko shine ba za su yi ma Allah shirka ba wala yusrikna ba za su yi sata ba wala yaznina ba za su yi zina ba wala yaqtulna auladahun ba za su kashe ƴaƴansu ba wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin ba za su zo da kirkirallen al'amari wanda suka kirkire shi ta gaban su wato ta hannuwansu ko kuma ta kafafuwansu ba Abdullahi ibnu Abbas yace ma'ana shine ba za su je su dauki dan wani su shigar da shi wani gida ba tare da ya sani ba Allah ya ce to in sun cika wannan sharuɗan wala ya'sinaka fi ma'ruf sanan duk abin da ka umulce su ba za su saba maka ba in sun cika wannan sharuɗan Allah ya ce fa bayi anhun to anan ka karbi mubaya'an su wastaghfir lahun Allah sannan kuma ka roka musu gafaran Allah inna Allah ghafurur rahim to tace mun je mun yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a sai manzo Allah ya karanta mana wannan ayan wa nahana 'anil niyaha manzo Allah sai ya hana mu niyaha niyaha shine kukan mutuwa shine niyaha an yi mutuwa a daura hannu aka a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga uku mun lalace yanzu ya rayuwar mu za ta kasance dama wane shike bamu yanzu babu shi mukan rayuwar mu ta daidaice mun shiga uku mun lalace ayi ihu ayi kururuwa wannan jahiliya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana cewa ifnatani fil nasi huma bihum kufur at-tanu fil nasab wan niyahatu ala al-mayyit manzo Allah yana cewa akwai wasu dabi'u cikin mutane dabi'u ne na kafirai manna farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine at-tanu fil nasab sukan nasaban mutum a zage mutum saboda dangantakansa a ce ke kan ma ba da kabila kaza kika fito ba wannan kafirci ne ba musulunci bane sannan da kuma niyaha ala al-mayyit kuka kukan mutuwa to wannan niyaha din a lokacin jahiliya sana'a ce mai karfi kukan mutuwa eh akwai waɗanda su sun kware a kuka da ihu da kururuwa da mun shiga uku mun lalace saboda haka in an yi mutuwa to hayan su ake zuwa a dauko daga su kuma hanyar cin abincin su kenan duk gidan da aka yi mutuwa a zuwa dauke su haya su zo su sa bakaken kaya suna kuka da style na kuka nau'i nau'i a fadi kasa ayi birgima ayi ihu a daura hannu aka a bugi kilji a yayya ga tufafi wannan su kuma sana'ar su kenan to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da musulunci yazo addinin musulunci yana wannan niyaha din eh abinda musulunci ya halatta shine azib da hawai. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da jikansa ya rasu, dan gidan Issa Ummu Kulthum, lokacin da ya rasu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da shi a hannunsa, ransa na fita, sai ga Annabi ya zub da hawai. Sai sahabbai suka ce, ya Rasulullah, ma hadha, me wannan? Kai ma? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, inna hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi bani Adam, wannan wata rahama ce da Allah ya sanya ta a zukatan ƴan Adam, tausayi na cewa ga yaro nan zai mutu a hannunsa, ko kuma tausayi na cewa baba ya mutu ko mama ta mutu ko wani abu makamancin haka, azib da hawai. Daka ba ma jarumta bace a ce tab ijan, kun ga wacce wacce kai ai jaruma ce, akwai imani, maman ta mata da su ko hawaye babu, to wannan ba jarumta kike ba, wannan ba jarumta bace. Ana so a nuna a ga alaman tausayi, na farko tausayin shi wanda ya mutu, sannan kuma ke alamar wa'azin mutuwar ya shiga jikinki, kasantuwar wacce ta mutu ke ma kin dauki wa'azi, to ana so a ga hawaye yana zuba a idon mutum, amma ba tare da yayi ihu ko kuka mai ƙara ko yana aniniya ba ko wani abu makamancin haka. To shine sai take cewa fa qabadat imra'atun yadaha, sai wata mata ta daga hannunta, faqalat, sai ta ce, as'adatni fulanatu, sai ta ce, lokacin da muke jahiliya akwai wacce ta mun abin alheri, wai abin alherin shine irin yadda dai ake yi a biki yanzu, in bikin gidanmu ya tashi ka zo mun, in bikin gidanku ya tashi in zo maka, in zo ki taso daga gidanki ki je ki taya su girke-girke da soye-soye, ki nuna cewa bikin naki ne, haka nan ke ma in biki ya tashi a wajenki. To irin wannan shine suke yi a jahiliya, idan an yi mutuwa a gidanmu to sai ki taso ki taho ki nuna cewa mutuwar ta ki ce, ki zo ki zauna a wuni da ke ana kuka. To wannan bashi ne kika bani, ke ma in an yi mutuwa a gidanku to zan tashi in yanki duk abin da nake, in je in zauna in wuni ana kuka da ni, to na biya bashi kenan. To shine sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, as'adatni fulanatun fa uridu an ajziyaha, wacce ta mun bajinta lokacin ana jahiliya, an yi min rasuwa, ta zo ta yi kuka, ina so a bani dama, ita ma yau an yi mata mutuwa, in je in biya ta bashin da ta bani. Fa ma qala laha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam shay'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mata komai ba. Fantalaqat, ta tashi ta tafi, wa raja'at, fa bai'aha, daga baya kuma sai ta je ta dawo, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba mubayi'anta. Almuhim dai, daga cikin sharadin mubayi'an mace ga Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai rashin niyaha, ba kukan mutuwa, ba kuka mai cike da ihu da kururuwa, da mun shiga uku mun lalace, wannan duka jahiliya ce, yahudanci ne, yahudanci ne. Eh, domin na farko ita mutuwa musiba ce, Allah ya ambace ta cewa musiba ce, in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut, mutuwa musiba ce. To in ko mutuwa musiba ce, me ake fadi in musiba ta auku? Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wannan shine abinda ake fadi in musiba ta auku, ba a cewa mun shiga uku mun lalace, dama wani shi yake daukan nauyin kudin makaranta na, to yanzu ya tafi, yanzu wa zai kula da ni, wa zai kaza, dama Allah ne yake bayarwa, arzikinki ne Allah yake kawowa ta hannun shi. So in Allah ya kaddari ki dakatar da karatu, ko da yana rayi Allah sai ya hana shi, sai ya kasa biya, shikenan. In Allah ya kaddari kuma ki cigaba da karatun ki har ki zama wata, sai Allah ya kawo miki kuma wata hanya ta daban, Allah sai ya kawo miki wata hanya ta daban. Daka ba a zuwa a zauna ana ihu. Yahudawa ne suke da wannan dabi'ar, suke da wannan lokacin, ko kuma ka ji mutane suna cewa wai wane ya mutu daidai lokacin da ake bukatansa. Ana faɗa haka ko ba faɗi? Ce daidai sanda muke bukatansa sai ya mutu. To wannan asalin shi yahudanci ne, ba yahude ne an mutu sai a ce wane yayi, sai ya ce wane yayi untimely death, wai ya mutu kafin lokacinsa. To shi ba yahudi a wajensa, kawai in mutum ya mutu to kawai lokacinsa bai yi ba, ya mutu, sakacinsa ne ya jawo masa ya mutu, bai da lafiya, sakacin likitoci ne ya jawo masa mutuwa. Saboda haka mutum shekaransa 90 amma wajen Bature in ya mutu to har yanzu a wajensa lokacin mutuwansa bai ba ya mutu an yi sakaci ayyansa ba su kula da shi ba baya samun balance diet mai kyau ya samu matsala har ya je ya mutu to wannan kuma ya saba ma tsarin musulunci da yadda kuke bukatar shi Allah ya ce ya zo kuma dole ya amsa kira eh Bahaushe ma ya ce Allah bai barin wani saboda haka wannan ba musulunci bane wannan ba addini bane kuma ko musiba ce ta samu mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man laqama al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'a wal jahiliya duk wanda musiba ta same shi ya dinga marin fuskokinsa ya dinga yaga tufafinsa wai saboda a gane yana cikin musiba sannan ya dinga kira irin na jahiliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan baya tare da mu Allah ya tsare mu الحديث الثامن والأربعون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب متفق عليه أنكر بودغا عبد الله بن عمر الله يقاري داء قريش يتي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم an yabi a ba'dukum ala bai'i ba'd manzan Allah sira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya hana dayan ku ya daura ciniki akan wani wani ya daura ciniki akan cinikin dan uwansa musulunci ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta haka misali wani yazo ya ce yana so in sayar mishi da littafin nan naira 500 mu fara ciniki da shi ace to bari ya je ya nemo kudi yazo ya bani in bashi littafi sai wani yazo yace ina bukata ance wani ya riga ka nawa ya taya 500 yace to ni zan saya 2500 to wannan abin da ya daura ciniki akan ciniki haramun ne shi haramun ne ya daura ciniki akan ciniki sannan shi mai sai da kayan haramun ne ya karba cinikin wani akan cinikin wani wannan haram ne sannan yace wala yakhdubur rajulu ala khidbati akhi musulmi baya daura neman aure akan neman dan uwansa eh ba a neman aure akan nema idan wani ya riga ya fara neman aure to wajibi ne a bashi hatta yatrukal khatibu sai in mai neman qablahu wanda ya fara nema gabanin sa yace ya janye ya hakura awiya azana lahu ko yace ya bashi izini je ka nema to wannan babu laifi misali wani yazo yana neman auren mace ya riga yazo ya fara magana to haramun ne wani yazo shi ma a karbi neman auren sa har sai in ɗaya daga cikin abubuwa biyu sun faru ko dai shi wanda ya fara nema a karan farko yace ya hakura kage yanzu ya bashi kofa kenan ko kuma yanzu misali yaga cewa shi ya yadda da takunsa ya san cewa ya riga ya shenye zuciyarta gaba daya sai yace shigo mu buga yanzu ya bashi izini ya shigo su buga in ya kada shi shikenan to wannan ya halatta da kai ce to wani naji an ce kana neman wace ina so ka bar min in nemi aurenta kai hakuri yace to shikenan na hakuri ka je ka nemi aurenta na janye maka shikenan hukumi yace a bazan janye ba sai dai bazan hana ka neman ta ba babu laifi ka shigo ka zo mu yi kokowa da kai in ka kada ni shikenan na kada kai shikenan mana ya aminta da kan shikenan ya yadda da kan shikenan saboda haka idan wannan da yazo daga baya ya dauke shi ya buga shi tace to ta hakura da shi wancan da yazo a farko ta fasa ta koma kan wannan shikenan shi kuma sai ya hakuri ya janye sai ya hakuri ya janye duk dai ai ba wannan amanar ko eh musamman musamman zuciyar mace ba a bata wannan amanar cewa na aminta da ita je ka nema ba a bata wannan amanar saboda wani lokacin kana iya samun budurwa mace kawai ta ga wani ya burge ta me dalilin burge ta ma bata san shi ba kaga kai kana ganin cewa ai wane na riga na wuce ajin sa ba zai iya karawa da ni ba shikenan eh kaga sai ta kalle shi tace wallahi yanayin karin hulansa ne kawai ya binaka iya dalilin ta kenan kaga ta hakura da kai iya dalilin ta kenan ko ma ta kalli wani abin da yake yi wanda ba mu kowa haushi yake amma shi ita sai ya burge ta eh ba haushi ya ce wai so me yana ganin laifi ko akwai abin da in mutun yayi in ina jin haushin sa to ko me yayi ƙara bani haushi zai ko da abin kirki yayi in kuma ina son mutum to ko da abin banza yayi yana abin banza sai inji kuma yana ƙara burge ni to babu laifi idan wanda ya fara nema a farko ya janye ko kuma ya bada izini ko kuma misali tunda yazo nema a karan farko a ce da shi to ba wai mun sake maka bane kai kadai yanzu mun baka dama ka je ku sasanta da ita amma in wani yazo shi ma zamu bashi dama saboda haka idan ka san ka shanye zuciyarta kana da garanti akan ta shikenan zamu ba mu wani dama shi ma yazo ya buga ku buga tare wanda aka kada shi karshe dama alheri muke nema shikenan amma dai bil haqiqa abin da yafi ga mace shine rashin daukan dabi'ar tare samari wannan ba dabi'ar mace bace dan galibin mata musamman ƴan mata suna daukan wannan a matsayin kaman farin jini ne har iyaye ma suna ganin ai yar su tayi gaban goshi tayi farin jini yau wannan yazo gobe wannan yazo jibi wannan yazo wannan ba farin jini bane karshe bakin jini zai zama wata za ta zo tana ci zai yatsa ne tana nadama a lokacin da kuma nadamar ba za ta yi amfani ba Allah ya sa mu dace muttafaqun alayh alhadithu tashi wal 40 ana bi hurayta radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha litastafriga sahfataha fa inna ma laha ma quddira laha rawahu al-bukhari an karbo daga abu huraira Allah ya kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yahillu limra'atin ba shi halatta ga mace tas'alu talaqa ukhtiha tanimi a saki yar uwarta litastafriga sahfataha saboda ta mai gurbinta ita ta zama ita ce za ta mai gurbinta fa inna ma laha ma quddira laha ta sani cewa abinda aka kaddara mata shi zai same ta malamai suka ce wannan hadisin yana daukan ma'anoni daban-daban na farko mace taga cewa ga yar uwarta nan tayi aure ita kuma bata yi aure ba taje ta zuga mijinta cewa wacce ya kamata ka sake ta ta dade mishi ƙarya da gaskiya don ya sake ta ita ya aure ta ta wannan haramta yi ko kuma suna zaune su biyu a wajen mijin taga cewa ita fa ba za ta iya haƙuri ta ci gaba da zama su biyu karkashin miji ba ta je ta kulla mata sharri ta hada mata ƙarya da gaskiya ta fada ma mijin karshe mijin ya sake ta saboda ta koma ita ɗaya ce take zaune a gidan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi halatta ba ta sani ko da ita ɗaya ke zaune a gidan abinda Allah ya kaddara mata shine zai same ta abinda Allah ya kaddara mata shine abinda zai same ta duk abinda Allah bai kaddara mata ba kuma koda ita ɗaya ce ba za ta samu ba abinda Allah ya kaddara mata kuma koda su biyu ne abin zai riske ta kuma zai iso zuwa gare ta zai isa zuwa gare ta haka wannan yana daga cikin abubuwa wanda suke na haram wanda da yawa daga cikin mata suna fadawa ciki kuma babban abin da yake bada kofa zuwa ga wannan shine shi namiji ya bada kofar wannan matan ta kawo masa gulman yar uwarta wannan kofa ce mummuna kofa ce mara kyau da bai kamata ita mace ta bude makanta ba kuma bai kamata shi namiji ya bude wannan kofar a cikin gidansa ba bai kamata ba kuma koda ko kin zauna ke da mijinki kin kulla masa bayani na sharri akan wacce to abin da ya kamata ki sani shine yadda kika zauna kika yi bayani face ya saurare ki ita ma kuma haka za ta yi bayani akan ki tas kuma ya saurare ta saboda kar ki dauka ke ɗaya ce mai bayani ita ma haka take saboda haka wannan kuskure ne, wannan ba daidai bane. Abin da ya kamata mace ta sani shine ita kishiya abokiyar zama ce, ba abokiyar fada bace, ba abokiyar rigima bace. Hadaka ake yi da ita domin a miƙar da gida ya tafi a bisa turba ta musulunci. Hada kai ake yi a zauna lafiya, ba fada, ba hayaniya. Kishi dabi'a ce da Allah ya sa ma ɗan adam, kowa yana kishin abin da yake so. Duk wanda bashi da kishi kuma wannan bai da lafiya kenan, wannan bashi da lafiya. Sa'ad ibn Ubada wata rana ana zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yake cewa ya Rasulullah, ni fa ina ga inda zan shiga gida in ga wani mutum tare da matata, to ina ga ba sai na tsaya wata ko bata lokaci ba, zan dauko takobi ne kuma wajen kaifin zan sa, kawai sai dai ji na sare kansa. Sabai suka yi ca a kansa, suka ce kai wani irin mutum ne, kaza 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 kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuna mamakin kishin sa ne? Manzo Allah yace na fi shi kishi, Allah kuma ya fi ni kishi. Daka sabai suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi fa wannan saboda tsabaragen kishin sa, baya auren bazaura. Shi wai in ya tuna cewa wai wannan ta taba bin gidan wani, kan ta biyo gidansa sai ji bakin ciki kamar ya kashe shi. Sannan in ya saki mace, to sai dai ta tafi wani gari ta je ta yi aure, amma ba a wannan garin ba, saboda bala'i zai biyo baya. Yana fitowa kawai ya gaga kanan ka fito, ya san cewa shi ya saki mata ka aura, to sai ku yi fada, sai ku yi fada, saboda tsabaragen kishi. To wannan kishi abu ne mai kyau. Manzo Allah ya faɗa cewa ma da youth ba zai shiga aljanna ba, da youth mara kishi ba zai shiga aljanna ba. Saboda haka a samu musamman namiji mara kishi, yana haramta masa samun rahamar Allah. Especially yanzu abinda aka saba da shi, idan an yi aure namiji zai tattaro abokansa bayan sati, zo sun zo cin taliya a gidan matansa, maimakon ta dafa musu abinci ta ajiye abincin ta wuce ta tafi, sai ya sanya ta, ta sako wani riga, ta sako gele, ta zo tana yawo kan katti tana zuba musu abinci, wai yana so su dinga su kalle ta su gane cewa kai wani ya auro mata. Wannan mara hankali kenan. Wannan mara hankali kenan. Jiya na gamu da wata mata a kasuwa, take ce mun wai ita ta rasa, wai ita ta rasa wani kalan miji ta aura, kishin bala'i ya mishi yawa. Ita ce za ta je kasuwa ya yi ta bambami, ya za a yi ta fita, tana cikin tafiya ma iska ya ɗaga niƙabinta, wani ya kalle masa fuskansa, shi ba ya so kaza 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 kaza. Shi ranar ya shigo ya kalli ƙaninsa, ya yi mata dariya, ya sa shi a gaba tun daga ranar yana shigowa gida. Kar ya sake zuwa, ya dai kalli matarsa ya mata dariya. In aika ya kawo ya miƙa mata, aikan ya juya ya tafi mana, don me sai ya yi dariya? Ya ce ko gyara aka zo yi gida, wani ya zo gyaran ko famfo ko TV ko wani abu, in za a wuni ana gyara, to ranar wuni a ɗaki ya kamata, ba fitowa. In ko za ta fito ta ɗan gitta, sai ta nemo bumbune mai hijabi ta saka. Ce mata Allah sarki, baiwar Allah, ki sujjada ki gode ma Allah, kin aure namiji. Kin aure namiji. Amma wanda zai sake matar akan titi ka, wannan bai ba namiji bane ai. Allah ya kiyaye. Su kuma mata dama su kuma abinda suke so kenan, a sake su akan titi. Su ta yawo, su nuna kansu ma mutane, su nuna kansu ma duniya, su nuna kansu ma masu shaguna. Allah ya shirya. To saboda haka abinda ake so mu gane shi ne, shi kishi na musulunci yana da haddi. In ya wuce iyaka kuma yana komawa hauka da jahilci, yana komawa rashin hankali. Ki kishin mijinki da kike son shi, wannan ba haram bane a musulunci. Amma ta kai ga zagin kishiya ko zagin uwar kishiya ko kuma yi ma kishiya kazafi, ko kuma ki je ki ta fadi tashi wai dan dole dole sai kin raba aure ki je wajen wancan malamin ki je wajen wancan malamin kina neman a baki magani maganin da zaki saki mallake miji ki dauke hankalin sa daga kanta gata nan dai tana gidan amma ta koma kalmu allaka ita dai ba mimiji bai ta kuma ba a sake ta ba hankalin shi ya komo kanki kin taimaka wajen ya sauke haƙƙinki ya kuma dauko haƙƙin wata ya daura miki ya baki wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da mata guda biyu ya karkata zuwa ga ɗaya ya bal ɗayan zai tashi ranan tashin alkiyama gefen sa ɗaya ya shin yana da shan inna zai yi paralyze daka in kun in ya tashi yin paralyze ki tabbatar cewa tare da ku yi paralyze ranan alkiyama saboda kice kika jawo kice sila hasali abun da ya kamata ki taimaki mijinki wajin gyaran lahiran sa inga cewa yafi damuwa da ke ki fada masa cewa wacce fa gaskiya baka sauke mata hakkin ta yanda ya dace baka yi mata abin da ya kamata ya kamata a gyara ni kana mun abin da nake so ita baka yi mata idan ka zo ka zauna a dakin nan in zaka bar dakin nan sai ka kai karfe 11 kafin ka tafi ita ko zaka baro dakin ta karfe 7 da rabi ta kamo hanya ka taho wannan bai dace ba ya kamata a gyara ya kamata taimaka mishi wajen gyaran lahiran sa duk dadin da kika ji na cewa yana girmama ki yana mutunta ki in an je lahira kuka raba gari kina aljanna yana huta ko duk aka tara ku a huta to me kuka samu ba abin da kuka samu abin da ake so shine duka Allah ya tara ku a gidan aljanna ko Allah ya sa mu dace alhadithul 50 an Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tuhsharuna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذاك متفق عليه أن كربو دقا عائشة ما ترمن زن الله صلى الله عليه وسلم الله شكاري داء غريت تدى ما هي فينتا تتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي تحشرون يوم القيامة حفاة عراتا غرلا a nan tashin alkiyama za a tashe ku hufatan ba takalmi uratan sirara ghurlan kowa zai tashi da loba ba wanda zai tashi da kaciya kowa zai zo ran alkiyama irin yadda ya zo duniya kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu Allah ya ce irin yadda muka faro halitta a karan farko to haka za mu sake dawowa da shi in za a tashi ran tashin alkiyama kama bada'akum ta'udun irin yadda Allah ya faru halittan ku a lokacin da za ku zo duniya to a haka kuma za ku tashi lokacin da za ku tashi ranan tashin alkiyama ba wanda ya zo duniya da riga ba wanda ya zo duniya da takalmi ba wanda ya zo duniya da kaciya kowa ya zo ne tsirara ba takalmi kuma ya zo da loba to haka kowa zai tashi a gaba ga Allah ran tashin alkiyama qalat aisha sai na nashi take cewa fa qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah ar-rijalu والنساؤ ينظر بعضهم الى بعض ace ya manzon Allah ai ko ranan alkiyama za a yi abun kunya maza da mata kowa na kallon kowa siriki na kallon sirikin sa sirika na kallon sirikarta haka za a tashi ranan tashin alkiyama ai ko za a sha kunya fa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya aisha yace ki saurara ki ji aisha al'amru ashaddu min an yuhimmahum zaka ai tsananin tashin alkiyama ya wuce ma mutun ya damu da waye a gefan sa wai ma ka tuna cewa akwai mata a cikin nan kana namiji ko kina mace ki tuna cewa ga maza a wajen lamarin tashin alkiyama ya wuce haka mudubi tashin alkiyama yadda Allah ya siffanta ta inna zalzalatis sa'ati shay'un azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat Allah ya ce dan alkiyama rana ce da zaka ga duk mai shayarwa ta gafala ta rafkana daga abin da take shayarwa mace mai shayarwa ta wurgar da dan wata da kullu zati hamlin hamlaha duk wata wadda ta mutu da ciki duk wata mai ciki to za ta haife wannan cikin ran tashin alkiyama ko cikin ya kai ta haife shi ko bai kai ba sannan shi kuma dan da aka haife shi a ranan shi kuma zai tashi da furfura wannan shine yawman yaj'alul wuldana shi ba ranan da zai sa jariri yana furfura sannan shi ma da an haife shi ya tashi ba inda zai tsaya shi ma gudu zai kamai Allah ya ce wa taron nasa sukara Allah ya ce zaka ga mutane suna tambili amma hun bi sukara Allah ya ce ba maye suke yi ba ba tambili suke yi ba ba giya ko wiwi suka sha ba ba wani abin da suka sha walakinna azaballahi shadid azabar Allah ce kawai tayi tsanani to ana cikin wannan yanayin wane ne ma ya gane cewa waiwa yake kusa da ni ayin kaga ana ce kar mu yi abun kunya to ana zo na lafiya ne ana zo na lafiya ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan an tara mutane a filin alkiyama manzo Allah ya ce yu'ta bi jahannama yawma iz za a zo da wutan jahannama laha 70,000 zimam wutan jahannama za a zo da ita tana da linzami mariƙa guda 70,000 ma'a kulli zimamin tare da kowane linzami akwai 70,000 malakin yajurrunha akwai mala'iku 70,000 suna rike kowane linzami daya amma duk da haka sai ta kwace ta kubuce daga hannunsu duk da haka sai ta kubuce daga hannunsu to wanda ya hangi wannan wutan da irin wannan bala'in dake cikin wannan wutan jahannama yaushe zai tuna waye a gefansa waye a kusa da shi waye zai tuna waye a kusa da shi saboda haka mala'ika 70,000 sau 70,000 suke rike da wutan jahannama amma tana kwacewa tana sukcewa mala'iku sama da biliyan 4 kusan mala'iku biliyan 5 suna rike da ita amma tana kubucewa ba katti ba mala'iku mala'ikan da ke iya daga gari gaba daya daga kasa gaba daya ya sama da ita ya jijjigata ya wulgar da ita yubi girman mala'iku wani malami na cewa mala'ikun da Allah yake bamu labari mala'ika jibrilu da sauran mala'iku da suke iya daga kasa gaba daya su jijjigata duk girman su nan duk girman mala'iku yace akwai mala'ikan da ya fada cikin wato tawagar wasu mala'iku wani mala'ika ya dauke shi ya jijjiga shi yana ce wannan wani kwandala ne da duk girman sannan shi a wajen wancan mala'ikan bai wuce kwandala ba to suna rike da su kusan biliyan 5 suna rike da wutan jahannama amma tana kwacewa to waye zai tana kuma wai ga namiji ga mace a gefansa ba mu gani ko a duniya bala'in yayi bala'i gobara ta tashi mutum ya fito tsirara bai san ya fito ba wannan wutar duniya ce wutar duniya ce wannan wannan wuta ce ko ta duniya ayi hatsari akan titi mace suturan ta ya kwaye gaba daya amma bata ma san inda take ba bata san ma inda take ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Aisha ai lamarin tashin alkiyama ya wuce haka ya wuce a tsaya ana lissafin wai waye yake gefe na waye a kusa da ni a wannan sirki na ne a wannan sirka ta ce wannan namiji ne wannan mace ce a in ana zaune lafiya ne ake wannan ana zaune lafiya ne shine ake wannan shine idan kin ji wani bako yayi sallama fulin kin tashi daga kitchen kin je kin saka hijabi eh to wannan ana zaune lafiya kenan ana zaune lafiya kalau amma bala'i in ya taso ai duk wannan mantawa da shi ake to ballantana kuma ranan tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan hadisin zai koya mana wani darasi mai muhimmanci guda daya shine abin da ya zo zuciyar Aisha na cewa yaya za a yi a tashi ran tashin alkiyama a ce maza suna kallon mata ma'ana abin shine kunya da take ganin Allah ya halicci dan Adam da shi. Ya za a yi a ce a filin alkiyama a hada maza da mata kuma kowa ya tashi tsirara. Bayan ta sani a dabi'ar namiji yana kokarin boye tsareicinsa daga mace, mace tana kokarin boye tsareicinta ga namiji. Ashe kenan Aisha inda a wannan zamanin ta rayu ba za ma ta yi mamakin da an ce da tashi tsirara ba. Ba za ta ma yi mamaki ba. Inda a wannan zamanin ta rayu to ba za ta yi ma imamakin da an ce za ta tashi tsirara ba din tun kafin a tashi tsiraran za ta ga an iso matakin da maza da mata ba su kunyan tsaraicin su tun kafin a tashi kiyamar tun ba tashi alkiyamar ba maza da matan duka ba masu kunyan tsaraicin su ita Aisha da kanta take cewa lokacin da aka birne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ɗakin ta tana shiga ba hijabi saboda mijinta ne da aka bulne Abubakar babanta a ɗakin tana shiga ba hijabi saboda babanta ne amma tace lokacin da aka bulne Umar tace har yau ban sake shiga ɗakin ba sai na sa hijabi saboda ina kunyan Umar yana kwance a kabari tana kunyan shiga kansa ba hijabi ta Allah ya taimaki Aisha ta wuce tun a wancan zamanin wallahi kuwa Allah ya taimake ta da ta iso wannan lokacin kan Allah ta ga abun mamaki a ta ga abun mamaki da ta iso lokacin da ake ganin wayewa ita ce mace ta cire suturan ta a gaban rayayyu ba ma matattu ba wannan kuma shine ake ganin wayewa ita mace tana ganin ta gama kure malejin wayewarta a zo hidima a zo biki ta tube hijabin ta ta sanya matsatsan riga kiljinta a tsaye duk wani shape na jikinta a waje ta tsaya gaban maza ta taka rawa to mu yanzu dan an karanta mana hadisi za a tashi dan tashin alkiyama tsarara mu da muke wannan zamanin ai ba mai mamaki ba abun ba zai zama wani babban al'amari ba abun ba zai zama wani babban al'amari ba saboda hanyar da za a kai zuwa ga tsirarin an riga an dauki hanyar yanzu muna gani ai ƴaƴan Hausawa ne masu zuwa social media su tube rigunansu da suturansu gaba daya ta fito tsindir haihuwar uwa ta dauki hotuna da video tana sawa a social media ƴaƴan Hausawa ne fa ba daga wani waje suke ba ƴaƴan Hausawa ne ƴan uwanmu ne su Aisha da Maryam da Zainab da Hafsa su ne ba wasu ingozi da Juliana ba ne daga can ƴaƴan Hausawa ne dai ƴaƴan Hausawa ne to ita wannan kaga tun kafin a tada alkiyama ma ta fara koya ma kanta practicing din tashi tsirara tun ba ta da kiyaman ba to yanzu in Aisha ta zo a wannan zamanin sai ta yi mamaki wallahi Allah ya taimake ki Aisha Allah ya kare da a gare ki Allah ya taimake ki shi yasa wasu abubuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya fadi zai faru nan gaba sai sahabbai su dinga mamaki manzo Allah da yake cewa Allah yana kunya ba wanda ya kai Allah kishi daga bawarsa da baiwarsa suna zina sai Hindu matar Abu Sufyan sai ta ce to wai manzon Allah dama akan iya samun mace mai yanci ba baiwa ba ta yi zina ita ta sani a jahiliya baiwa ma sai an tilasta mata don dole take zina sai sa Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassuna in ku yanginku suna so su katange kansu kar ku tilasta musu su yi zina baiwa da aka siyo ta daga kasuwa ko aka tsunto ta ko aka samo ta a matsayin ganima ba ta yadda ta yi zina sai an tilasta mata balle ya da take karkashin kulawan uwarta da ubanta da aka Hindu tace tana mamaki ya za a samu ya mai yanci ta yi zina Allahu akbar kaga Hindu Allah ya taimake ki wallahi Allah ya taimake ta da ta zo wannan zamanin namu to da zai ta ce wannan mu'jizar manzo Allah ya tabbata manzo Allah ya faɗa kuma gashi mu kan dai Allah ya kawo mu zamanin jarabawa dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zamani zai zo ma mutane mai riko da addinin sa yanda ka san wanda ya kama garuwa shin wuta ne korafi da kwanzama da zagi da suka daga wajen mutane da ganin wane bai wayewa wacce bata kai ba wacce bata iya rayuwa ba da sauransu duk shine zamanin da muke ciki saboda haka ita yanzu Aisha abun ya kasa daukan kokolwanta a ce maza da mata sun tashi tsirara la haula wala quwwata illa billah mu kan yanzu wannan zamanin mu ko ba a kiyama ba yanzu a zo a bamu labari cewa ga su wacce da su wacce ko a waje kaza an ga bidiyo wasu sun yi tsirara ba zai zama wannan abun mamaki ba abun mamaki bane mu a wajen mu don mun saba gani ko yaushe akan hanya ba za ku kubuta daga kallon wannan ba a wayoyi social media kafafen sadarwa ba za ka kubuta daga kallon wayannan ba duk yadda kai sai dai ka dona social media sai dai ka daina social media amma ba yadda za ka kubuta sai dai kai ta istighfari kawai sai dai kai ta istighfari Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mu gama lafiya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.